Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Sunana Maryam Dauda. Gobe shiri ne da ke tattaunawa akan batutuwa da yawa da suka shafi rayuwar mata da matasa, kama daga zamantakewa, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, kananan sana'o'i, nishadi, girke-girke, har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban. A yau Alhamis, shirin namu zai leƙa ƙasar Kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sadu. Yanzu ni zan koma gefe guda in ba Maimunatu dama don ta ci gaba da gabatar da shirin na yau da gobe.
Masu sauraron mu barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe, wanda za mu fafata da 'yar siyasa Hajiya Bilki Hashiru da take gwagwarmaya a jam'iyyar UNDP, jam'iyyar adawa kenan na nan kasar Kamaru, wanda za mu tattauna ne game da ainihin zaben shugaban kasa da zai gudana ranar 5 ga watan Nuwamba 2024 a kasar Amurka, wanda Kamala Harris mataimakiyar shugaban kasa mai barin gado da kuma tsohon shugaban kasar Amurka ta bangaren Republican kenan, kamar yadda na faɗa, ina tare da Hajiya Bilki Hashiru, kamar yadda dai kika ji wannan shimfiɗan din, ana ce wato tunanin tsakanin Kamala Harris da Donald Trump, ya kika ga wannan fafatawar din?
To abin dai da zan iya cewa, da farko tukuna sai mu duba mu gani ita Kamala Harris wacece ita, wacece ita ta dade tana siyasa, wato tana siyasa su ne a yanzu a gadon mulki, tana nan mataimakiyar shugaban kasa na yanzu su ne a gadon mulki. Shi kuma Trump ya gama kammala nashi, ba zabe shi ba karshe. Saboda haka yana tunanin a yanzu kila zai iya samu, to amma ni nawa ganin abinda zai iya fada, sai mu duba mu gani menene wato yaya Amerikawa me suke tunawa, domin inda kuke ganin na Amerikawa mutane ne gidadawa, wato waɗanda ba su fiye yadda mace ta sha gabansu ba, wato matan da ƙarfi suke kwatan ƴancin su, da ƙarfi suke kwatan matsayi a gurin maza. Mazan Amerika su kuma ba su bari a sha musu gaba. To wannan esprit din yana da wuya. Kuma kika duba ta wani fanni, shi Trump yayi abubuwa da yawa da ƴan ƙasan Amerika suke tuguman shi da shi. Wato yayi abubuwa wanda ya sa shi a ƙarshe masu goyon bayan shi ma sun dan sake shi. To ita wannan Kamala Harris tana da magoya baya, saboda mata kun san komin yaya mata sukan fi yawa, to mata na bayanta domin tana da idea, tana da esprit mai kyau wanda mata suke so, kuma leader ce ita. Wato me ake nufi da leader? Wato mutum da ya iyayen rinjaye saura, wato ta san menene mata suke so, menene damuwansu. Kuma mata sun yadda da ita cewa in ta je gaba za ta rufa musu asiri, za ta kawo irin gwamnatin da suke so, wato tafiyan da za ta tafiyar.
Kamar yadda kika yi bayani Hajiya Balki akan cewa ita Kamala Harris, wato akwai kamar tausayawa wa matan da take yi. Misali, idan muka dauki kamar bangaren maganan zancen barar da cikin da ake yi, wanda ainihi ba wai ta goyi bayan a barar da ciki kai tsaye hakan nan bane, saboda akwai wani tattaunawa da naji da aka yi akan batun barar da ciki, akwai kamar mutane ko kuma yara waɗanda aka yi musu fiyade wanda ba za su so wannan ciki ya kasance tare da su ba, ko kuma akwai wasu mata waɗanda suke yawan laulayi lokacin da suka ɗauki ciki, ko kuma wanda ciki ya shiga cikin hanji, wanda ba mamaki ana buƙatar a barar, wato idan ba barar ba uwa tana iya ita mata wato samu kanta cikin babban haɗari. Amma kuma kin gani sai ba a samu haɗin kan Donald Trump ta wannan ba, wanda shi yana gani kamar cewa inda yake ainihi su ainihi kamar yadda kika ce gida dawa ne, wato ainihi suna da ra'ayin riƙau, ra'ayin mazanjiya, wanda suke gani kamar barar da cikin nan wato wani abu ne wanda a gaskiya wato ana yin babban laifi.
Warai da gaske, wato shi zaɓen Amerikawa wato zaɓe ne na lissafi, kowa lissafi yake. Shi Trump ya san cewa mutanen da ba su amince da wannan maganan zub da cikin nan ba, ya san yawansu, ya san cewa za su goyi bayansa. Ita ma tana lissafin cewa matan nan da suke ganin cewa ita ce za ta tausaya musu, su ma suna da yawa. To haka kowa na jan, kamar da ake faɗa, kowa na jan bargota shashinsa, haka suke wannan gwagwarmaya. Wato dukkanin abin da za su faɗa, dukkanin abin da suke kaga suke yi nan, kowa na yi ne domin ya samu mafi yawan goyon bayan 'yan zaɓe. Wato maganan zubar da cikin nan ai an fi shekara 100 ana yi, cewa a buɗe a sake a bari a ce kowa ya zubar da ciki ko da wani iri ne. Shi kuma ya san cewa akwai gidadawa nan waɗanda ba su so su ji wannan, kuma ba maza kaɗai ba, duk da mata, akwai da yawa mata wato waɗanda suke nan su Catholic nan ba su so su ji wannan zancen fit da ciki. To yana calculate cewa waɗannan in yana faɗan maganan kamar abinda suke son ji shi ne za su zaɓe shi.
To a tafiyan da ake yi a yanzu, irin gwagwarmaya da Kamala Harris take yi kamar na batun maganan zaɓe shugabancin ƙasar Amurka, wanda a yau mace take tsayuwa kuma baƙar fata karo na farko kenan, ina ga a ƙasar Amurka ɗin da ake wato da ita ma za ta je fagen fafatawa. Shin kina gani mata a nan ƙasar Kamarun wata rana za iya a samu kamar haka a nan ƙasar Kamarun, mace wacce za ta tsaya takara a zaɓen shugaban ƙasa?
Abin da zan iya faɗa da farko, to shi ne mu fara mu duba wato kamar a ce tablo, wato kamar bangon duba mata a nan Kamarun guda nawa ne a cikin siyasa. To wannan tukunan shi ne babban matsalan, wato su nawa ne suke siyasa har suka kai wani matsayin da za su iya su sa wato takardar su sa ƙuri'a a zaɓe su, su tambaye su sa takardar neman kujerar shugaban ƙasa. Wato abin da ni nake gani kafin ka nemi wannan matsayin takarar shugaban ƙasa a nan Kamaru. Ana so ya kasance kana cikin ƙungiya, wato kana cikin party, wato partin da kake ciki shi ne zai sa a saka ka ka zama wato candidate. Partin ka ne tukuna za su fara zaben ka a matsayin candidate. To a nan ne ba yaki yake farawa. A nan ne kuma mata dama ba su cin wannan yaki.
To Malam Abdullahi Sado, wasu suna gani kamar cewa Donald Trump ne wato zai iya ya ci wannan zaben, haka zalika wasu suna gani cewa kamar Kamala Harris ce za ta iya ta ci wannan zaben, saboda wasu su a cikin dai abin da suka bayyana wa al'umma akwai wanda wato suka yi tafiya daidai, akwai wanda kuma aka samu sabanin ra'ayi musamman kamar shigowan bakin haure, wanda Kamala Harris ita tana bin abun ne ta lumana, shi kuma Donald Trump kararra ya fito yake bayani akan cewa shi idan ya ci wannan zaben zai kori wato ainihi ɗan bakin haure a cikin wato Amurka, kuma katangan da yake yi tsakanin su ainihi da Mexico zai ci gaba da kasar Mexico zai ci gaba da yin wannan katangar har ya kai har iya ƙarshe. Shin kana ganin wannan tafiyar ka iya bawa ainihi Donald Trump nasara ko kuma ka iya ɗaukaka ainihi Kamala Harris kan Donald Trump?
Eto Maimuna Sado, abin da za mu iya cewa kan waɗannan an takara guda biyu na kasar Amurka, Kamala Harris da Democrat da kuma Republican Donald Trump. Shi wato da mu fara da shi Donald Trump, wannan ba abin mamaki bane fa. Wato kada mutane su yi mamakin cewa ya furta cewa sai kori baki daga kasar Amurka muddin ya lashe zabe. Donald Trump a lokacin da ya kai zaben da ya ba su damar zama shugaban kasa, waɗannan kalamun sun taimaka masa wajen samun nasara na zama shugaban kasar Amurka, domin akwai waɗanda su ba akwai yawanci waɗanda suke zaben sa daga cikin al'ummar Amurka masu kyamar launin fata su daga cikin su, kowa ya sani ba abin mamaki bane. Akwai waɗanda ma ba sa son baki, kowa ya sani, wato yana tabbatar waɗannan mutanen ne mutanansa mabiyansa za mu ce cewa kansu manta fara alkawarin da ya musu yana kansa har yanzu. Yana wannan maganan ne saboda waɗancan ɗin ne su samu damar zaben sa, kuma waɗannan ne shi kam dama ya furta tuntuni ba ruwan shi da baki, baya son baki, baya kaunar baki, kuma yawan mabiyansa waɗannan da ba sa kaunar bakin ne kuma suke da kaunar wariyar launin fata. Yanzu kun ga yawanci an Amurka, an Afrika da suke zaune a Amurka an shi shiga cikin fargaba, musamman waɗannan kasashen namu da yawa su fito sun yi bayanin cewa har suna kira ga baƙaƙen fata waɗanda a wajensu bai dace su zaɓi Donald Trump ba, kuma watakila ba mu sani ba ko abin zai yi tasiri. Ita kuma kamar na Harris, kowa ya santa ita, ai dole a yi ta ce a yi da baƙi, tunda ita kanta ai baƙar fata ce, ita kanta haɗa ai guda biyu da India da kuma baƙar fata ta Jamaica. To yanzu ita tana taka tsantsan wajen irin furta waɗannan kalamur, duk da dai wasu bakaƙen fatan na zarginta da wato sakaci wajen ɗaukar matakai za mu ce da ita mulkin Joe Biden wajen sakacin ɗaukar matakai. Amma dai Joe Biden ya a farkon mulkinsa kuma lokacin da yake takara dama ya ce shi kam zai rusa katangan da Donald Trump ya yi wanda yake hana baƙi shiga ƙasar musamman ta sashen Mexico. To amma kuma daga baya su kansu ai sun sauya tafiya, suka lura cewa suka ce dole a magance wannan matsalar na yawan shiga baki wannan kasar tasu, tunda dai ba za su iya ainihin wato. Amma kuma idan ka lura siyasar su ta democrat da kuma republican ta bambanta, domin su waɗancan wato ba sa tsanantawa baki, waɗannan kuma suna tsanantawa baki. Yanzu ba a sani ba daga cikin waɗanda su baƙin da akwai daga cikin waɗanda ba su da hurumin kuma ikon tantance raba gardama tsakanin waɗannan 'yan ƙasar, ko da yake akwai daga cikin su waɗanda za su yi zaɓe, amma waɗannan 'yan Amurka ne da zaraka zaba ɗan Amurka ba abin da za a iya yi da kai. da yanzu muna da ƴan uwa a can kasar Amurka waɗanda a gaskiya muka tattauna da su suna cikin wato fargaba har idan Donald Trump ya lashe zaben shin zai iya tabbatar da wannan abin zai tabbatar to sai dai kawai jama'a su yi hattara a zaɓe wanda a wajensu ya fi dacewa amma kuma Donald Trump wato kar mutane su yi tsammanin cewa yadda ya furta irin waɗannan kalamun ya san me yasa ya furta. Ya furta ne saboda ya san waɗanda suke da goyon bike suke mara masa baya daga cikin waɗannan masu ra'ayin riƙau. Yawwa ya ƙara ainihin wato tabbatar musu cewa fa muna nan tafe kuma za mu cika alkawarin da muka ɗauka musu. Yanzu babu a halin da muke ciki babu wanda zai iya gaya muka daga cikin 'yan takara guda biyun nan wa zai lashe zaɓe. Babu wani mahaloki domin a yanzu haka suna karawa da juna ne.
A Amurka manoman kasar na fuskantar matsin tattalin arziki yayin da suke shirin zuwa rumfunar zaɓe a ranar 5 ga watan Nuwamba. Wakilinmu Kane Farbaugh ya tattauna da wasu manoma kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoton da Maryam Dauda ta fassara mana.
A kowace rana aka waye gari John Ackerman na cike da fatan alheri da kyakkyawan buɗi duk da kalubale da rashin tabbas inda yake fuskanta a gonarsa da ke garin Morton a jihar Illinois.
In Illinois we have over 25,000 acres of pumpkins.
A Illinois muna da fiye da acre noman kabewa fiye da 25,000 a cikin shekaru da yawa. Illinois ita ce jihar da aka fi noman kabewa a Amurka. Kuma kabewar ke samawa Ackerman kusan rabin kudin shiga da yake samu. Ya noma kabewa da sauran yado danginta a wannan shekarar duk da farin da aka fuskanta. Amma yanayi ba shi ne babban rashin tabbas din da Ackerman ke fuskanta ba. Yana kuma da damuwa game da rashin tallafin kudi daga wasu manyan dokokin tallafawa manoma da ake kira Farm Bill da Turanci.
It provides me the chance to purchase insurance.
Yace tallafin na bani damar sayan inshura. Kananan manoma kamar Ackerman sun dogara ne ga tallafin na Farm Bill don taimaka musu biyan kudin inshurar amfanin gona wadda ke taimaka musu samun kudi daga masu bada rance don su ci gaba da aikin noma.
If I can't show to them that I can purchase insurance that'll cover me in a disaster.
Idan ba zan iya nuna musu cewa zan iya sayan inshurar da za ta kare ni a lokacin da wani bala'i ya auku ba, hakan zai shafi damar samun rancen. Inshurar amfanin gona ita ke da kashi kusan 10 cikin 100 na fiye da dala trillion ɗaya na tallafin Farm Bill da ake warewa a cikin shekaru 10. A ranar 30 ga watan Satumba aka kawo ƙarshen tallafin na Farm Bill a daidai lokacin da ake tafka muhawara tsakanin 'yan majalisar dokokin Amurka akan sabanta dokar. A yanzu majalisa na hutu har zuwa lokacin zaben shugaban ƙasa da ke tafe. Shi ma wani babban batu da ke kawo rashin tabbas ga Ackerman.
Farm income's really going to drop this year.
Kuɗaɗen shiga da ake samu ta hanyar noma za su ragu sosai a wannan shekarar. Ackerman ya danganta hakan da tsadar kayan aikin gona kamar taki da ake fuskanta da kuma ƙarancin farashin masara da waken suya da ya noma. Ya ce farashin ya yi ƙasa ne saboda ta wani ɓangaren China ta sanya haraji a kan waken suyar Amurka a matsayin mai da martani a kan harajin da gwamnatin Trump ta sanya a kan ƙarafunan China. Matakan da aka ci gaba da amfani da su har a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Joe Biden.
China's purchases have dropped off.
An samu raguwar amfanin gona da China ke saye. A saboda haka, manoman harajin zai fara shafa. Muhawara game da ƙarin kuɗin haraji a lokacin yaƙin neman zaben shugaban ƙasa na Amurka na kawo damuwa ga Ackerman da kuma David Isaman, shi ma manomi mazaunin birnin Straito a jihar Illinois.
It scares me.
Yace, lamarin na bani tsoro. Yayin da Isaman ke sarrafa amfanin gonarsa da aka girbe, yana ta waswasi akan ko ya sayar da hatsinsa yanzu ko kuma ya adana shi da fatan a samu ƙarin farashin nan gaba, amma ya damu da tasirin harajin nan da lokaci mai tsawo.
We lost that soybean market to China to South America.
Mun rasa gurbin gaba-gaba na hada-hadar kasuwancin waken suya da China, wacce ta koma harkar da ƙasashen nahiyar Amurka ta kudu. Muna buƙatar sabbin kasuwanni, muna buƙatar kasuwannin da za mu kai amfanin gonarmu. Ryan Whitehouse shi ne darakta a fannin yin dokokin ƙasa a ofishin harkokin noma na jihar Illinois, wanda ke ba 'yan majalisa shawarwari game da manoma.
Making sure that tariffs are not imposed is a top priority for this organization.
Ryan ya ce, tabbatar da ganin ba a sanya haraji ba shine babban abin da wannan kungiyar ta ba fifiko. Isaman ya ce takaddamar kasuwanci da ake yi da China ba farashin amfanin gona kadai ta shafa ba.
It raised prices probably on a lot of equipment because prices went up.
Takaddamar ta janyo karin farashin kayan aiki da yawa saboda an samu karin farashin karahuna da dalma kuma akwai karahuna da dalma da yawa a kayan aikin gona. Gwamnatin Trump ta ba manoma karin tallafi don sassauta tasirin harajin da aka sanya. Amma duk da haka matakin bai kawar da asarar da Isaman ya yi ba.
I don't know that it made us whole.
Ya ce, ba na tunanin tallafin ya taimaka mana akan duk asarar da muka yi. Ackerman na fatan duk wanda ya ci zaben shugaban kasa da kuma kujerun majalisar wakilai da dattijai na Amurka a wannan shekarar za su tuna da manoma.
Are we well represented? I don't think so, to be honest.
Ackerman ya ce, shin muna samun wakilcin da ya dace? A gaskiya ba na tunanin haka. Duka Isaman da Ackerman sun ce zartar da kudirin farm bill ba tare da bata lokaci ba na da matukar mahimmanci ko ma wace jam'iyya ce ke jagorantar gwamnatin bayan ranar zabi.
Masauraron mu yanzu mu garzaya ga Hajiya Habiba wacce za ta yi mana kwalamam na wannan mako.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malama Maimuna barkanmu da warhaka. Da fatan kuna lafiya. To kamar da muke girke-girken mu na kullu yaumi, yau dai za mu yi muku entree. Entree da Hausa ana ce wato farkon table. Antre dai ana yin shi ba kaman girki ne da ake girki wannan daban yake. Bon, antre ana bukatan zan yi antre na da ake da shu blanc da shu rouge da kuma salad da carrot da haricot vert da dan albasa da tomato da abin nan concombre ana ce mishi da Hausa concombre da concombre. To ana bukatan mayonnaise, ana bukatan nono, ana bukatan kantu da lemon tsami ko kuma vinegar, ana bukatan dan kantu kwaya biyu ko uku. So, yanzu wajen haɗi yanzu shi a ɗauki shu farin shu a wanke shi da kyau da jan shu a wanke shi a ruwa da kyau maka wanke shi yanzu shi akwai abin da ake yanka shi ya fito siri daidai yanda kuke so ku yi decoration ku da shi sai a yanka shi in ƙanana a fara wanke shi da vinegar a wanke a ruwan vinegar a wanke a ajiye a gefe a saka a cikin rariya pansuwa a ajiye a gefe ruwan ya tsane yanzu shi a ɗauki carrot a ɗauki kawo a wanke shi da kyau shi ma a kankare shi da kyau kawo za a iya yanka shi kaman kwaye-kwaye kaman ƙananan kwaye-kwayen magi yadda fasalin magi yake to za a iya yanka shi kuma dogaye amma ni na yanka shi da ƙananan yadda fasalin magi yake an wanke kawo da kyau an kankare shi da kyau shi a yanka shi shi ma a ajiye gefe a ɗauki albasa kwaya ɗaya shi ma albasan an bari ana yanka shi ne wato sifomihon ana yi zagaye ne da shi ba a yanka shi dogu-dogu zagaye ake yankawa an yanka shi a saka a gefe a ajiye a gefe yanzu za a ɗauki shi a wanke shi da kyau da ruwan vinegar inda akwai ɗan guntun oji jari za a ɗiga ko ɗigi uku ko biyu a cikin ruwan da za a wanke shi don kun san ganye yana ɓoye su ƙananan kwayoyi a cikin shi don saboda haka za a wanke kaman shu haka kaman salad shi ana ɗiga ɗan oji jari a ciki ko kuma a wanke da ruwan vinegar a wanke shi da kyau yanzu an wanke salad shi ma an wanke shi a ajiye shi a gefe yanzu a zo a wanke tomato shi ma kazalika a wanke shi da kyau a yanka shi shi ma rondo a yanka shi da a yi shi zagaye a yanka shi wanda shi ma aje shi a gefe a dan kwanon shi. Yanzu akwai masara mai laushin da ake sai da shi a kwalba. Dauki masara yanzu carrot da masaran in da alkobe shi ma da aka wanke shi aka yanka shi da kyau. Yanzu za a dauki ko kwai ko kwaya uku ko hudu shi ma a hautsin a cikin wani tukunya a tafasa shi da alkobe da carrot da shi wannan masaran in da kwai ko kwaya ba sa dan gishira ruwa sa wutan ya tafasa a tsame kada ya nuna da yawa wato ya soma nunan nan carrot ana son shi da dan karfi amma yayi ya soma nuna shi a tsame shi a sa shi a gefe. Yanzu wajen a hadi za a dauki farin shun nan da jan shu a fara musuke a saka ruwan abin nan lemun tsami a matse lemun tsami a musuke shi a cire ruwan shi nan a matse haka ma za da jan shu a matse ruwan. Yanzu wajen yanzu yin decoration shi akwai falankate za a nemi babban falankate da yake nan ko dogon falankate da za a iya shigarwa ko kuma a jejjera su a cikin da in an zo an dora kan tebur kowa zai ɗebi nashi. To yanzu shi a in an ɗan nemi falankate in babban falankate za a fara ɗaukan salad shi a jejjera shi ta ƙasa a jera shi ta kasan falankate. Yanzu an jera salad ta gefe-gefe ta kasan in tsakiyar in za a zuba shu jan shu a gefe a zuba farin shu a gefe yanzu kuma su carrot a recover nan shi ma za a zo a yi decoration ne za a sa shi shi ma a gefe a saka carrot a saka a recover shi ma duk a jejjera su a cikin falankatin in za a yi mishi jiri shi za a yi jiza. Yanzu shi a ɗauki kwan da aka tafasa cire ɓawon ɗin za a yanka shi shi ma ron shi a jejjera a saman salad a jejjera shi a saman salad. Yanzu abin nan nono da kantu da abin nan da mayonnaise da na tambaya da mai ana bukatar mai wannan ana kiran shi homon salad vinegar za a hautsuna shi a buga shi a sa dan kantu a ciki da nono da mayonnaise da vinegar da dan mai man gyada a kada shi a sa kwalba a ajiye a gefe inda bureji za a ci za a sai bureji a yanyanka shi kanana shi ma a jera shi a falankate a gefe. To nake ga komai yayi yanzu shi a ci barka da shi wani makon Allah ya kai mu da rai da lafiya.
To ma sauraron mu kun ji dai yanda Hajiya Habiba ta kawo mana wannan kwalamar dalla-dalla wanda anan ake kiransa entree wato farkon abin da za ka fara ci kafin wato ka ci abinci na kwarai na cika ciki kenan wanda ta kira sunayen wasu abubuwa da Faransa ne wanda ainihin shurush da shuven da take fada wato cabbage green cabbage da kuma ainihin jan cabbage yawa abun da ta so faɗa kenan. To anan dai za mu naɗi taburman wannan shiri sai wani mako idan Allah mai kowa mai komai ya so za mu zo muku da wani sabon batun ɗin a saurare mu.
To ma sauraro daka-daka abin da ya sawaka kenan a shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Maimunatu Sadu da wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni Julie Levis Gresham ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari ba.